Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ƙarfe 11 na safe kenan agogonmu a nan Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a yau Asabar 27 ga watan Yuli shekara ta 2020. Kamu mu tsunduma a cikin shirin, bari mu fara da kanin labarai.
Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a duniya na daɗa ƙaruwa, inda a yanzu ya doshi miliyan 10. Ana nan ana shirin hana 'yan wasu ƙasashen tarayyar Turai daga yin tafiye-tafiye idan aka buɗe al'amura a watan Yuli, ciki har da Amurka da Brazil da Rasha, saboda rashin raguwar annobar coronavirus. Majalisar birnin Minneapolis ta amince da wani ƙuduri na rusa ma'aikatar 'yan sanda, biyu bayan yawaitar sukar lamirin jami'an tsaro akan kisan George Floyd.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan labaran duniya, idan muka shiga babin rahotanni, za ku ji irin halin kunci da wasu mahukunta a Najeriya suka jefa wasu 'yan kasar masu 'yanci kamar kowa, musamman almajirai. Kanawan hali ake ciki a kan rabon kudin tallafi na annobar coronavirus a Najeriya. Sai rahoto akan mawuyacin hali da hanyoyin Najeriya suke ciki. Duk bayan waɗannan kuma muna tafi da shirinmu na adawo lafiya, wanda Babu Yakubu Makeri zai gabatar mana. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a duniya na daɗa ƙaruwa, inda ya doshi miliyan 10. Jami'ar Johns Hopkins ta bayyana a safiyar yau Asabar cewa adadin mutanen da suka kamu ya zarta miliyan 9,800. Amurka ta ci gaba da kasancewa a sahun gaba a yawan masu cutar a duniya, inda take da fiye da miliyan 2,400. Sai Brazil da ke binta da miliyan 1,200, yayin da Rasha take ta uku da fiye da 600. Haka kuma Amurka ce ta fi kowa yawan mutuwa sakamakon cutar a duniya, da adadinsu ya kai 125,039. Sai Brazil da kusan 56,000, inda Birtaniya ke bin su da fiye da waɗanda suka mutu 43,000. Jihar Victoria ta ƙasar Australia ta bayyana samun mutane 41 sababbin kamuwa da cutar a yau Asabar, wanda ya bada kwanaki 11 kenan a jere da adadin yake ninninkawa. Australia ta ce za ta ci gaba da buɗe kofofin tattalin arzikinta duk kuwa da yawaitar cutar a Victoria. Jaridar ƙasar India ta ruwaito cewa babbar ƙasar ta kudancin Asiya ta sami sababbin kamuwa da cutar ta COVID-19 18,552 tun daga jiya Juma'a, wanda ya zarta adadin da aka samu a ranar da 17,296. Amurka ta kuma samun adadi mafi yawa na sababbin kamuwa da cutar a ranar ɗaya a jiya Juma'a, wanda a karon farko ya zarta mafi yawa da aka taɓa samu na 40,000. Ana nan ana shirin hana 'yan ƙasashen tarayyar Turai da basu shiga jerin ƙasashen da suka sami sauƙin annobar coronavirus ba daga tafiye-tafiye idan aka buɗe al'amura daga watan Yuli, ciki har da Amurka da Brazil da Rasha. Jakadu daga ƙasashen 27 na ƙungiyar tarayyar Turai sun yi taro a jiya Juma'a domin shata ƙa'idodin buɗe zirga-zirga daga ranar Laraba mai zuwa. An gabatar musu da jerin ƙasashe 10-20, to amma da dama jami'an diplomasiyyar sun ce za su soma tuntuɓar gwamnatocinsu tukunna. To sai dai a jerin ƙasashen ba Amurka, Brazil ko Rasha, a cewar wani jami'in diplomasiyya. An ci gaba da tattaunawa a daren jiya, inda ake sa ran ƙasashen na EU za su maida bahasi da yammacin yau Asabar, a cewar wasu da ke da masaniya a kan lamarin. Za a iya baiwa fasinjoji daga Amurka damar yin tafiye-tafiye in sun cika wasu sharuɗa, kamar gwaje-gwajen zafin jiki, a cewar wasu jami'an Amurka biyu. Hukumar tarayyar Turai ta shawarci ƙasashen da su soma buɗe al'amuran kan iyaka na cikin gida, kana hankali su bude na waje, to sai dai matakin na farko bai tafi kamar yadda aka tsara ba.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Masu ya magana dai kan ce, idan ka ce ilimi na da tsada, to ka gwada jahilci. Karatun almajiranci tsari ne mai daɗaɗɗen tarihi, wanda idan aka duba za a ce tun a zamanin magabata ake yin shi. Amma wannan karni da ake ciki, an sauya yadda ake gudanar da shi. Hakan ya jawo takaddama tsakanin mahukunta da malaman makarantun allo. Abdulwahab Muhammad daga jihar Bauchi ya ji ta bakin wasu shugabannin wannan tafiyar akan karatun allo.
Sunana Gwani Sunusi Abubakar, sakataren kungiyar mahaddata Al-Qur'ani ta ƙasa, wato Center for Quran Research Nigeria. Wannan taro da muka zo, wato illatawa da muzantawa da cin mutunci da cin zarafi da gononin arewa suke yi wa almajirai na arewacin ainihin wannan ƙasa, shi yasa ni da na meke nake magana, tunda shugaban ƙasa ba shi da bayani, to ina isar da bayani na gare shi cewa to gashi yanzu dai ana cin zarafinmu, ana kama mu kaman gafiyu, ana bin mu musamman a jihata ta Kano, ana karkashin fitar ilimi ta jihar Kano.
Sunana Milawan Gwani Salim Gwani Abdullahi, matsayina akan Al-Qur'ani ni ne jagoran su na ƙasa gabaki daya. Magana mu anan shine dan uwanmu a almajirai da ake ta maidawa sassa daban-daban garuruwan su, abu ne wanda ya faru wanda bai mana daɗi ba, kuma ba mu ji daɗin sa ba, kuma ba mu goyi bayan haka ba.
Sunana Gwani Muhammad Sadiq, shugaban Fazil Qur'ani wal Ilmi daga Gombe. Da farko da matsayin abin da muke bukata, tunda yanzu kusan yanzu an ce an kafa doka ne akan karatun da ɗebewa almajirai, ana mai da su garin su ba tare da sun shirya ba. Abin da muke bukata tukunna a bar mu mu ci gaba da karatunmu yanda muka saba kamar da misali. Sa'annan duk inda muke bukata, tunda mu ɗan ƙasa ne, za mu yi karatu daga cikin wannan jiha, za mu iya zuwa wannan jiha a cikin faɗin Najeriya ko ina ba za mu zagaya. Yanayi na harkar mu'amala tana canjawa bisa ga yanayi.
A gefe guda kuma na tuntuɓi kwamishinan ma'aikatar addinai na jihar Bauchi domin jin abin da zai ce kan wannan batu.
Sunana Ahmad Aliyu Jalal. Alal haƙiƙa gwamnati ita tunaninta shi ne a bunƙasa ilimi. Ilimin nan kuma imanin addini, imanin sana'a, kuma gwamnati tana iyaka kokarinta daga cewa ta yi wannan. Amma ni abinda na sani, abinda kuma su ma suka sani, abinda kowa ya sani shine gwamnati ta tashi ne ta ce za ta yi ta hana bara ba almajiranci ba. Baran nan kuma shine yadda yaran nan ake ɗebo su, wani zai ɗebo yara guda 50 daga ƙauye shigo da su gari. Abinda yaran nan suke in ka je ka, abin ma abin bakin ciki ne. Saboda haka wannan shine gwamnati ce a'a, in tsakani da Allah ne, babu wani malami ficacce malami da za a ga ɗansa yana bara. Babu wani malami da zai yarda ya ɗauki ɗansa ya kai shi gurin wani a wani gari kuma ya je sa shi bara. Saboda haka in za su yi karatu, yadda gwamnati ta yarda a je a yi karatu, ai ta ya ta sauke nauyin da yake kanta ake yi. Saboda haka ba yaƙi da karatu aka yi ba, yaƙi aka yi da barace-barace. Gwamnatin jihar Bauchi ta yi iyaka ƙoƙarinta, ta karɓo ɗaya daga cikin makarantun, ta daikawa Sheikh Dahir Bauchi, kuma an ci gaba, ana kuma ci gaba da karatun.
Idan ba a manta ba dai, a watan Afrilun shekaran da muke ciki, gwamnonin jihohin Arewa sun gudanar da taro ta hanyar na'urar talabijin bisa jagorancin gwamnan jihar Plateau, inda suka cimma matsaya na soke tsarin karatun almajiranci a wani mataki na dakile yaduwar cutar corona. Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Gaban Amurka Donald Trump ya caccaki yunkurin magajin garin birnin New York Bill de Blasio na yin rubutun Black Lives Matter da manyan haruffa a kan titin da ke gaban ginin Manhattan Tower mai sunan Trump. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Blasio na buƙatar yin fenti a kan kyakkyawan titin Fifth Avenue a gaban ginin Trump Tower da rubutun Black Lives Matter a launin ɗorawa, tare da bayyana wasu kalaman suka akan wannan matakin. Jami'an City Hall sun ba da sanarwa a ranar Laraba cewa za su rubuta taken masu zanga-zangar rayuwar baƙar fata na da muhimmanci da manyan haruffa a kan titin da ke kusa da dogon ginin na shugaban ƙasa. Mai magana da yawun magajin garin Julia Redondo ta ce shugaban ƙasar ya zama wani abin kunya ga abin al'adun da muke girmamawa a New York. don haka ta ce kamata yayi a duk lokacin da zai saka kafar sa inda ya kira garinsa, to ya tuna da cewa rayuwar bakar fata na da muhimmanci. Arredondo ta ce za a soma aikin ne a mako mai zuwa a gaban dogon gidan na Trump Tower wanda baya cikin ainihin wurare na asali na birnin. Trump ya zauna a ginin ne kafin kasancewarsa shugaban kasa, to amma ba kasafai yake zuwa can ba tun daga wannan lokacin. Ya kuma sauya wurin zamansa a hukumance zuwa Florida a shekarar da ta gabata, to sai dai har yanzu ginin na Trump Tower shine shalkwatar kasuwancinsa. Majalisar birnin Minneapolis a jiya Juma'a ta amince da wani kuduri na sauya dokar birnin domin ba da damar rusa ma'aikatar 'yan sanda biyu bayan yawaitar su kan lamirin jami'an tsaro akan kisan George Floyd. Dukkan kuri'u 12 sun amince da kudurin, wanda shine matakin farko na lamarin da ke fuskantar babban kalubale na kai gaci a kuri'un da za a jefa watan Nuwamba, inda masu zabe a birnin za su yi matsaya ta ƙarshe. Haka kuma lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da aka sami wasu harbe-harbe a birnin mafi girma na jihar Minnesota, wanda ya harzuka 'yan birnin da dama dangane da rusa ma'aikatar ta 'yan sanda. Sabon kudurin wanda zai sauya ma'aikatar 'yan sanda da wata sabuwar hukumar samar da tsaron al'umma da kare tashe-tashen hankali, wadda har yanzu ba a kai ga yin cikakken bayanin yanayinta ba, za ta je ne a gaban kwamitin shata manufofi da hukumar tsara dokokin birnin domin a yi bita, kare daga bisani 'yan jihar da kuma jami'an birnin su shigo a ciki. Jami'an tsaron Minneapolis sun fuskanci babban matsin lamba tun sa'ar da bakar fata George Floyd ya mutu daure da ankwa a ranar 25 ga watan Mayu, bayan da wani jami'in 'yan sanda ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa na kusan tsawon mintuna 9.
Masauraro, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna kuma iya bibiyar mu a shafukan mu na yanar gizo, wato Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafin mu na voahausa.com. Yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotannin mu. Rahotanni da dama a Najeriya na nuni da cewar yawan mace-mace da ake samu a kasar sanadiyar rashin kyawun hanyoyi ya fi yawan waɗanda ake samu a asibitoci da ma waɗanda 'yan ta'adda ke kaiwa a kasar. Baya ga makudan kuɗaɗe da gwamnatoci ke ikirarin kashewa wajen inganta manya da ƙananan hanyoyi a kasar a kowane kasafin kuɗin a kowace shekara, Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi mana nazari akan halin da hanyoyi suke ciki a kasar.
Shimfiɗa ingantattun tituna da kan haɗe manya da ƙananan birane na daga alƙawuran da 'yan siyasa kan ɗauka lokacin kamfen ɗin yakin zaɓe, inda wani lokacin akan gwada cika alƙawarin amma titunan ba sa fin shekara 10 sai su dawo ramuka don rashin ingancin aiki ko kuma yanayin yankuna masu zaizayar ƙasa. Misali, hanyar Bade zuwa gidan waya a kudancin Kaduna da hanyar Basirka daga Gwaram jihar Jigawa zuwa Darazawa jihar Bauchi. Shimfiɗa sabbin hanyoyin gwamnatin tarayya, ministan ayyuka Rajifa Shola na da matsayar an cimma gagarumar nasara.
Is also to show that not all of the road is bad. The focus is on the bad part, but you owe Nigerians whose taxes we use.
Matsala ita ce kanun labaru a wajenku, amma adalci shine ku nuna ba dukkan hanyoyin ke da muni ba. Haƙƙi na kanku na bayyanawa 'yan Najeriya da muke amfani da harajin su cewa akwai aikin da ake gudanarwa. Inji Fashola a ganawa da manema labaru da ke tambayar yadda manyan hanyoyin suka ragargaje. Matukar mutum zai tuka mota ko da na tsaye wato kilomita 90 a sa'a ɗaya sai ya kuskure aukawa rami ko kuma wata ran sai ya fasa taya a tituna da dama na Najeriya. Bayan wuce ramukan da gauraye inda aka shimfiɗa sabuwar kwalta, sai batun inganta cikin birane da tituna da tsarin gine-gine ta hanyar kaucewa ambaliyar ruwa da maida wasu sassan lunguna. Injiniya Abubakar Baffa ɗaya ne daga kwamishinonin ayyuka a tsakiyar Arewa maso gabas a jihar Gombe da ke fadar kalubalen shimfiɗa tituna a tsoffin anguwanni kan ja biyan diyyar ruguza gine-gine.
Anguwowin nan gabaki da lokacin da hakina su ba a tsara su yanda za a fidda hanyoyi ba, kuma wasu gurin ma inda aka tsara sai ka tarar cewa mutane sun tsallaka sun hawo kan layi sun yi gidaje. A don haka duk lokacin da mu muka zo za mu gina hanya sai mun biya diyan wa'annan gidajen nan. To lallai shi wannan diyan nan kullum yana tare da kalubale, domin akwai rashin fahimta na mutane. Wasu su sun dauka biyan diyan gidaje dama ce wanda za su sami dukiya daga gwamnati, wanda za su sami jari na ayyukansu, ba sa la'akari da adadin abincin da gwamnati ta taba. lokacin mutanen sukan sake rubutawa, sake dubawa a bita sai a dan kara musu wani abu saboda ba mamaki ya taba gidajen su sosai su samu su je su yi yan gine-ginen su a wasu sabbin anguwanni.
Akwai farashin kowanne irin gini, a ginin ka ginin bulo ne, a ginin bulo an masa plaster, an masa benci, a ginin kwano ne, a ginin laka ne, to duk kowanne irin gini tana da farashi irin nata. Idan an sami kuskure a baka abin da kake.
Masani kan gini a Abuja, injina Muhammad Bello, ya bayyana kasadar gini ba tare da la'akari da yanayin ambaliyar ruwa ba.
Mutane su san muhimmancin bude magudanan ruwa da kuma rashin yin gine-gine akan magudanan ruwa. Yayin go wani su kuma aka fara bada wuraren yin gidaje, ya kasance an tanadi magudanan ruwa da hanya isassa.
Yanzu dai damuna ta kankama a sassan arewacin Najeriya, inda ballin mazauna kwazazzabai kan tashi, da hakan ke nuna muhimmancin bin dokar gini da matakan yaki da zaizayar kasa. Nasu da mai lika yammurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya sa kunni ya ji. A bangare ɗaya kuwa, gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta ce a shirye take ta farfado da tattalin arzikin kasar bayan koma baya da ya samu a sanadiyar annobar coronavirus. Shamsiya Ibrahim Hamza ta nazarci shirin.
Cikin rahoton kwamitin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya hada da kisa ido wajen farfado da komadan tattalin arzikin kasar da ke neman durkushewa baki daya, na dauke da shawarwari kan hanyoyin da ya kamata gwamnati ta bi don dawo da tattalin arzikin kasar bisa kan hanya. Gwamnati dai ta fitar da muhimman hanyoyi uku da take son bi wajen samar da waɗannan kudade. Ta ikirarin tara naira biliyan 500 daga asusun gwamnatin kasar na musamman, sai kuma naira trillion 1.1 da take shirin tarawa daga shirin bada rance na babban bankin kasar, sai kuma sauran adadin kudaden da ya kai naira biliyan 334 da naira biliyan 302.9 za su fito ne daga hanyoyin haɗin gwiwa da kuma tallafi daga kasashen waje. Sai dai a cewar masanin tattalin arzikin kasa Kasim Kurfi, aiwatar da tsarin abu ne mai kamar wuya.
In ka diba yadda aka yi tsarin, gaskiya za a ce abu ne mai wuya, domin yadda aka yi tsarin an ce za a kashe trillion 1.1 domin a sauƙaƙa ma basussuka wanda suke bankuna. Sanin kowa ne bankunan nan mafi yawansu na mutanen kudu ne, kuma inda ake hibada ba su suka nan ne, kenan rabin wannan kudin kawai za a kashe shi a rabin kasa ne. Sauran mafi yawan mutane da suke da talauci wanda ba su bi da wannan bashin bankunan, babu amfanin da zai masu. Kuma in kika je bankunan nan za ki tadda ƙara ma mai kudi mai ƙarhi-ƙarhi ne, kamar yadda aka yi tsarin AMCON. Yau in kika diba AMCON an kashe sama da trillion 4 or 5, amma in kika je duka mutanen da suka ci bashin nan ba su wuce mutum 100 ba. So ina ganin gaskiya da saki. Na biyu, an ce daga cikin wannan tsarin ana son a gina gidaje 300,000. Kowace local government za a gina mata gidaje 400. Ana ganin wannan zai kawo ma'aikata da yawa. Tabbas gina gidaje yana daukan ma'aikata masu karamin haƙi, laborori da gasunan dai da bricklayer da electrician da plumber, mutane da yawa waɗanda za ka samu su aiki. Amma sai mu tunanin cewa wannan tsarin ba yau aka fara yin shi ba. Lokacin shagari ya yi shagari locals, babu local government inda ba je ba, amma yanzu suna ina. So gaskiya muna ganin wannan ya kamata shi ma a duba shi. Sannan akwai kuma tsari da aka ce ana son kowace jiha ta ware hili gadada 20,000 zuwa 100,000 wadda za a yi amfani da ita don aiwatar da aikin noma. To abun tambaya, ina za ka samu wannan? Babu, duk da gwamnatoci ba su da wani filaye waɗannan. Filayen nan mutane ke da su, mutanen nan suna amfani da filayen su, to kwace musu za a yi koko? So gaskiya yadda aka tsaro abubuwan za a yi wahala a ce za a iya aiwatar da shi.
Tun bulla cutar COVID-19 a watan Fabrairun wannan shekara a kasar da ke da yawan jama'a nahiyar Afirka, kungiyoyi da attajirai har ma da kasashe masu karfin tattalin arziki suka bada tallafin makudan kudade don yaki da cutar, da a yanzu haka mutane sama da 20,000 suka kamu da ita. Kana ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 500. Dr. Isa Abdullahi, malami a jami'ar Kashire da ke jihar Gombe, ya ce kamata ya gwamnati ta saurari koke-koken al'umma, ganin talakawa na korafin tallafin baya isa gare su.
To ne abinda nake gani kullum, gwamnati idan tana so ta yi abu ya kamata ta bude iya dukkan dama da take da su, jama'a su ta saurari koke-koken jama'a, ta saurari kuma irin ra'ayoyin mutane da abinda suke faɗa akan abinda yake faruwa a ayyukan da ake. Idan za a dinga samun kuɗaɗe ana ce ana ayyuka a ƙasa, sannan talakawan da suke ake yi domin su suke kuka cewa ba su gani ba, ko kuma a bada kudade a ce a raba wa talakawa sannan talakawan su ce ba su gani ba to gaskiya ya kamata a tsaya a duba wannan waje a san cewa akwai wani abin da yake faruwa wanda bai dace ba.
Gwamnatin Najeriya dai ta ce idan har kudin mai ya kai dala 30 har zuwa karshen wannan shekara ba shakka kasar za ta samu naira biliyan 88.4 a kowace wata daga albarkatun mai ko naira trillion 1 idan aka hada a kowace shekara. Murtari Usaini masanin tattalin arzikin kasa ya bayyana cewa za a dau lokaci kafin kasar ta fita daga kangin da ta shiga sakamakon cutar COVID-19 amma tsarin abun ayaba ne.
A yanzu nan da muke magana da ke kudin danyen mai ganga daya ya kai wajen dala 41 kuma Najeriya a yanzu muna fitar da mai wajen miliyan 1.6 ne zuwa miliyan 1.8 a kullum. Kuma maganar gaskiya duk wanda yake tunanin cewa Najeriya za ta fito daga cikin wannan yanayi da ta shiga cikin kankanin lokaci to yana yaudarar kansa ne. Zai dan dau wani dan lokaci kafin a ce mun fito daga cikin wannan matsala da COVID-19 ta jefa mu a ciki. Amma tsare-tsare da gwamnati take kawowa idan aka bi su insha Allahu za a samu mafita. Dan ina da yakinin cewa wannan tsare-tsare ne masu kyau kuma irin tsare-tsare ne da ake kawowa a gwamnatocin duniya gabaki daya inda ake tallafawa kananan sanayoyi da mutane da kuma masu manya-manyan kamfanonika.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro kada dai ku manta, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin dawo lafiya zai sake duban yanda wasu jami'an tsaro masu alhakin sa ido akan dokokin hanya da kula da ganin an bi dokokin suke juyawa suna karban na goro suna bada dama ana ci gaba da tafkar rashin da'a akan hanyoyi lamarin da ke haddasa hatsara akan hanyoyinmu musamman a wannan lokaci da hukumomi ke yaki da yaduwar cutar coronavirus. Akwai zargin da ake yi wa kwamitin sa ido akan zirga-zirgan ababen hawa a Najeriya inda ake cewa suna karban wasu ƴan kudade suna kyale direbobi da fasinjoji suna cin karen su ba baka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana.
Kaga ni da dubu ku na biya daga nan zuwa Jalingo na tambayi direba kuma me yasa ba za su rage mana ba wayayi an hana su dauka mutum uku yan sun dauki mutum uku za a kama su kuma za su biya kudi kuma ba wai ba halin su rage kaga dole ne zai mu biya tunda muna so mu je gida.
Kudin mota daga Jalingo zuwa Yola naira 3000 muka biya sun ki rage mana sun ce doka da aka ba su su dauka mutum biyu ne baya mutum daya a gaba shikan ninka kudin motan kuma duda ninkin kudin mota da aka yi jami'an tsaro na dan tsare suna karban na goro a da saboda an hana shiga daga jaha zuwa jaha
sakamakon wannan halin da ake ciki yanzu haka tuni kudin mota ya tashin goron zabi ya mako da zuwa yanzu tuni wasu ƴan jarida da kuma kungiyar kare haƙƙin bani Adam suka soma binciken wannan zargi to wai komai na ƴan sannan jihar Adamawa za ta ce game da zargin da ake yi a yanzu. DSP Suleiman Yahangroje shine kakakiro na ƴan sannan jihar yace su fa ba su da masaniya to amma ko ai za su bincika
ta zahirin gaskiya rundunar ƴan sanda na jihar Adamawa muna nan muna ta yin kokarin domin tabbatar ma al'umma cewa kowa yana da haƙƙi game da tabbatar da doka sannan kuma karban na goro ko cin hanci da wanda ya bayar da wanda kuma ya karba dukan su uwa daya uba daya kuma duk wanda yayi ya aikata laifi wanda ya saba ma doka kuma a kullu yaumin a shirye muke domin mu gudanar da bincike akan wanda ya karba da wanda ya bayar domin mu gurfanar da su gaban kotu.
Kamar rundunar ƴan sannan jihar Adamawa ita ma ta koranta ta jihar Taraba ta bakin kakakinta DSP David Misal ta ce ba ta da masaniya dangane da wannan cin hancin da ake karba.
Yawanci idan ma haka na faruwa bai iso wajen mu ba kuma kila su waɗanda suna tuhuma haka musu haka idan dai haka ne ba su iya sun je wajen mu ba sun san sun karya doka kaga wannan abu ne wanda dole sai mun sami bayanai na kwarai a wajen da aka nuna.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kamar yanda ƴan sanda ke alƙawarin tabbatar da gadin doka ta yi aiki akan duk wani jami'in ta da aka samu da laifin karbancin hanci. Shi ma shugaban hukumar kiyaye hatsari ta ƙasa Shiyar Abuja ko Commander Obin Ayuba Gora ya kira ga jama'a da su gabatar da sunan duk wani jami'in hukumar road safety da ya karbi cin hanci domin jan kunnin sa.
Mun sha samu labari kaman haka. Kwanakin baya da muka fara wannan aiki yaranmu suka sa wani reflective jacket a saman uniform da muke sa wanda ya kamata ya kasance haka. To da muka fara samun rahotanni kamar ce ai ana ba su wasu yankudi a bar mutane su wuce ba su kadai ne suke a wurin ba task force ne ba su kadai ba. To amma mu a road safety matakin da mu muka dauka shine ba ma so yaro ya sake sa wannan riga don muna da sunayenmu a rigunan nan kuma sunayen nan ba manna su ake yi ba dinka su ake yi a rigunan. So koda wani yayi abu kamar haka kai da aka yi maka ga sunan mutumin ka dauka ka gaya mana. So ina so kuma jama'a su gane ku kuma kiya hadura ta kasa tun daga ranar da ka shiga wannan makarantar za a koyar da kai yadda za ka yi aikin kiya hadura ta kasa. Lecture da za a fara baka shine wannan in ka karba cin hanci aka kama ka dama gida za ka tafi koranka aiki za a yi.
Ko sallama ake yi gaba
daya za a yi. Kuma muna da hukuma za a kafa in aka kama wani da irin wannan ko wani laifin da ya yi da bai kamata ba akwai hukuma da mun kan kafa
wato kotu na musamman
kuke kafa kaman kotu ba ma kiran shi court panel kaman board haka yawa shi ne mun kan kafa a bincike wayannan mutane in aka tarcewa don duk wanda aka kama da cin hanci mun kan samu wannan mai yiwa kudin ko abin da ya karba na cin hanci za a gan shi kuma za mu ije shi nan da za a hukuntar da shi za a kawo wannan abin a nuna. To idan har ya kasance haka gashi nan ba wani abin da mutum zai ce wai shi bai yi ba in har muka gan su muka ije su a wannan panel din to dama abin da zai biyo baya shi ne wasiku na kora.
Malam Obin Ayuba Gora kenan shugaban hukumar kiyaye hatsari ta ƙasa Shiyar birnin Abuja. To bari mu dakata a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haile da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
To Yusuf a takaice adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a duniya na daɗa ƙaruwa inda a yanzu ya doshi miliyan 10. Jami'ar Johns Hopkins ta bayyana a safiyar yau asabar cewa adadin mutane da suka kamu ya zarta miliyan 9,800. Ana nan ana shirin hana 'yan kasashen tarayyar Turai da basu shiga jerin kasashen da suka sami sauƙin annobar coronavirus ba daga tafiye-tafiye idan har aka buɗe al'amura daga ranar 1 ga watan Yuli cikin kasashen ko har da Amurka da Brazil da Rasha. Jakadu daga kasashe 28 na ƙungiyar tarayyar Turai sun yi taro a jiya Juma'a domin shata ka'idodin buɗe zirga-zirga daga ranar Laraba mai zuwa.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Kamun mu yi sallama da ku bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Sani Abdullahi da ke kasuwar ‘yan taki a PZ Zaria da Alhaji Salisu na Ayuba shi ma a kasuwar ‘yan taki da ke PZ Zaria da fatar suna cikin ƙoshin lafiya da iyalansu da sauran jama'arsu. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Murtala Faruk Sanyinna da kuma wanda ya daidaita mana sautin shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia. Peace.